السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا قوم ولن مجلسنا ميتان البركة دمكي قبعة الدجير وأنا محاضروري وأن دسوق شعبيين دمكي تكي وتوحال دمكي تكي أديدي لوكة شندا دوني أتكي فاما دوانا النوبة a inda muka yi ma wannan jirin gwanan muhazauri taken cin gajiyar dama a lokacin musibu. Yau muna litinin 5 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, kuma yau 30 ga watan 3 miladiyya 2020. Yan uwa masu albarka, har yanzu bamu gushe ba, muna cikin mawdu'i na farko, wato musibu a rayuwar musulmi, a inda muke gabata ƙarshe a wannan mawdu'i ita ce ladubban musulmi a lokacin musibu. Idan ba a manta ba, mun lissafa kuma mun yi bayani akan ladubba guda 7. Da izinin Allah, yau za mu tashi ladabi na 8, shine iqtinamul furasi wal awqat fi halatil masa'ib, cin gajiyar lokaci da kuma damammaki da ake sama a lokacin da musiba ta sauka. A lokacin da musiba ta sauka, kamar yadda aka faɗa mana a baya cikin ladubban, akwai luzumul buyut. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a lokacin da musiba take ta sauka, musamman fitina ta yaƙe-yaƙe ko kuma fitina ta annoba, to manzo Allah suma a cikin karantarwarsa mai albarka ya umarce mu cewa mu zauna a gida. To lokacin da mutum ya zama a waje ɗaya yake, in ka kasa mutane gida 100, to kashi 99 na mutane ba su saba da zaman gida ba. Kashi ɗaya ne kila za ka same su wanda suka saba rayuwarsu tafi a gida, musamman maza ake magana kansu. To lokaci ya tsawaita ga mutum kenan. To yaya kamata musulmi ya amfani da wannan damar ya ci gajiyar wannan lokacinsu? Wannan yana daga cikin ladubban musibu. Idan musiba ta sauka, ana fatan musulmi damar da ya samu ta lokaci ya ci gajiyarta, wanda wannan ladabin na 8 shine kashin bayan muhadarorinmu da muke gabatarwa. Kuma kamar yadda muka ce, mawdu'i ne mai cin gashin kansa da kuma zai zama yana da rassa mabambanta, da insha Allahu in muka zo lokacin za mu yi bayani a kansa. To mu haddace shi a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan ladubba da shari'anmu ta tsara mana, a daidai lokacin da musiba ta sauka muka tsinci kanmu a cikin gidajenmu ba fita, me ya kamata mu yi amfani da lokacin kafin mu kai ga wannan lokacin, tunda an riga an shiga yanayin? Wajibi ne mu jawo hankalin yan uwa akan cewa wannan damar da muka sama, muke zaune a gida, to wajibi ne mu juya ta, mu yi amfani da ka'idar da malamai suke cewa rubba darratin nafi'a, akwai abin da zai zama a asalinsa cuta ne, amma kuma sai ka juyar da shi ya zama maka mai amfani. Sannan kuma sukan faɗa a cikin karin magana ko na magana ta hikima, suna cewa istabdil min al-laymun al-hamid bis-sukkar li yakuna asiran, sai ka ɗauki lemun tsami, wanda lemun tsami ba yi da daɗi, to ka juya shi ka sa masa suga, sai ya juye sai ya zama wani juice, wani abin sha mai daɗi. Lemun tsami bai da dadi amma aka zuba masa suga kuma ga kanshin da yake da shi sai wannan sugar sai ta juyar da shi sai zama wani abin sha kuma mai dadi sannan suna bada labari wani aboki ya aika ma abokinsa da maciji domin ya tsorata shi haka nan kawai ya aika masa da maciji a cikin jaka shi ya zata wata kyauta ce da ya bude ya ga macijin nan kawai sai ya kashe macijin ya yanka shi ya fide shi shikenan sai ya masa ya mai da shi ya zama takalmi wata rana suka haɗu da shi ya ce ga abin da ya faru kaza 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 na aiko maka da maciji ban ji kuma abin da ya faru sai ce ka gan shi nan sai nuna mishi takalmi a kafar shi to abin da ake bukatar musulmi ya zama kodi yaushe kenan idan abin musiba ya sauka a gare shi ko wani abu na rashin jin daɗi to abin da ake fata shi ne ya yi kokari ya juyar da wannan abin na damuwa sai ya ci gajiyarsa ya zama masa alkhairi wannan akwai batu a kan sa kamar yadda muka faɗi shine ƙashin bayan wannan muhadarar tamu to ladabi ne babba daga cikin ladabba ba za mu tattauna a kansa ba a yanzu tunda maudu'i ne mai cin gashin kansa ladabi na tara ƴan uwa shine an-nazru ila halil musabina qablahu min al-anbiya'i was-salihin wa sa'ir al-umami an tariqi qira'ati at-tarikh daga cikin ladubban da ake bukatar musulmi ya yi ruku da su a lokacin da musiba take sauka to ya kalli waɗanda Allah madaukakin sarki ya taba jarraba su da musibu kafin sa akwai mutanen kirki annabawan Allah wace irin musiba ce ba su shiga ba kowane annabi zaka iya dauka kaga wata jarabawa da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ita in ka tsaya ka kalla da kyau sai kaga kai ma musibar ka ce kama da tasa amma kuma in ka tsaya ka kula da kyau zaka ga tashi ta fita ka girma dauki annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu la jarrabe shi da iyali musiba ta iyali ya jarrabe shi da matarsa sannan ya jarrabe shi da ɗansa to lokacin da musibar ka dan uwa ta kasance ta gidanka ce to sai ka ɗauko sira annabi Nuhu alaihi salam ka karanta wannan yana cin abin da zai baka lallashi ya lallashe ka idan ka musibar ka ta shafi musiba ce ta ciwo sai ka ɗauko annabi Ayyubu alaihi salam ka karanta sirarsa idan musibar ka ta shafi ta rashin haihuwa ce Allah bai baka haihuwa ba to sai ka ɗauki annabi Zakariya alaihi salam ka karanta sirarsa kafin sa annabi Ibrahim alaihi salam ya fuskanci wannan matsalar ta rashin haihuwa sai da ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya ba shi haihuwa ƴaƴa biyu kowace musiba daga cikin musibu idan mutum ya tsaya ya kalla da kyau zai ga Allah madaukakin sarki ya taɓa jarraba wani annabi daga cikin annabawansa idan bai samu a cikin annabawan Allah ba to zai samu a cikin salihan bayi wannan annobar da take sauka take gudana a cikin duniya a yau halin da muke ciki an jarrabu magabatanmu da irin ta wato ita dai annoba na tabbatar da yanzu dukkan mai bin abubuwan da ake gabatarwa malamai suke gabatarwa ba wanda ya zube hadda ta tsa'unu a mawaci ba annobar da ta ci sahabbai masu yawan gaske a tsakanin sahabbai da tabi'ai malaman tarihi suna cewa mutum 20,000 ne zuwa 30,000 ta ci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai al-asharal mubashshiruna bil janna wasu daga cikinsu kamar Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah akwai babban sahabi sayyidul ulama shugaban malamai Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu da sauran da yawa kuma abun ba kawai su kadai ya ci ba ya ci da iyalansu wannan yana cikin abin da ke sauƙaƙa musiba bahaushe a ɗabi'a a karin magana sama yana cewa mutuwar yawa kaka wato idan ka kalla ka ga musiba ba kai kadai ta shafa ba sai ka ji wani sanyi a cikin zuciyarka shine abin da al-khansa take faɗi take cewa walaula kasratul baqina hawli lokaci ba da dan yawan masu kuka a gefe na ba la qataltu nafsi to ni ma da jin kashe kaina to amma tunda musibar ba ni kade ta shafa ba a baya can ta taba shafar waɗanda suka fi ni to ni waye dan an jarrabe ni an jarrabu bayin Allah ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله إن نصر الله قريب لم أنا مغنر تيفتنا كياكي بقوة مصيبة tin ya ga dauko tarihi yana karantawa yaji suwaye wace irin jarabawa aka taba shiga a baya to wannan yana cin abin da ke ba mutum tasliya wato yana lallasa zuciyar mutum sai ya zama musibar bata zama masa guda biyu ba sai ta zama masa daya wato abin da aka jarrabe shi da shi kawai shine wannan din amma sai ya zama mai juriya ya zama mai hakuri har lokacin da wannan musibar za ta kwaranye ta zama bata tabbas karanta tarihi babban abu ne fa'idojin karanta tarihi ba su da iyaka suna da yawa wa qara'u adab man qablakum rubbama 'allama hayyan man ghabar ikra'i tarikha in fihi al-'ibar balla qawmun laysa yaduruna al-khabar mutane suna bata ne idan ba su san tarihi ba amma idan ka san tarihi shikenan sai maka sauki walaysa bi insanin wala aqil man la ya'i tarikha fi sadrihi wa man wa'a akhbara man qablahu adafa amaran ila umrihi duk mutumin da baya karanta tarihi to ba mutum bane ba kuma mai hankali bane shi in ya ce shi mutum ne duk mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi to hakika sai ya ƙara wata rayuwa akan rayuwarsu saboda haka wannan babban ladabi karanta tarihi kula da waɗanda musiba ta taɓa afka musu a baya ya kuma suka yi a ciki domin fa'idar karanta tarihi daga cikin fa'idojin kafa tarihi karanta tarihi wasu daga cikin malamai suna cewa at-tarihu mir'atu tarihi madubi da mutum zai kalla sai ya bayyana ma mutum yaya mutanen da suka gabace shi suke abinda suka yi na arziki sai ya ɗauka shi ma ya koyi da su yadda suka ci nasara to shi ma ana tsammanin zai ci nasara abinda suka aikata na tsiya suka samu damuwa da matsala to sai ya kauce masa domin shi ma kai ya afka a cikin wannan damuwar kai ya afka a cikin matsalar da suka afka to wannan babban ladabi ne daga cikin ladubba na musiba karanta tarihi a kalli magabata ya suka yi mu'amala da kowace musiba da ta sauka a gare su wannan zai ba mutum lallashi bayan ya lallashi mutum sannan kuma ya sa shi ya ɗauki izina ya ɗauki darissa a ciki domin ya kauce ma abin da ya faru sannan ya ji dabarbarun da suka yi amfani da su wajen kubuta daga cikin musiba shi ma kuma sai ya ɗauka domin ya aiki da shi domin suna faɗi suna cewa at-tarihu yu'idu nafsahu tarihi kullum yana maimaita kansa sannan suna faɗi suna cewa ma ashbaha al-lailata bil bariha ai lallai dare daren yau ya kama da jiya in kaga wani abu na faruwa yau to kana kakkaba littafin tarihi ka karanta to zaka ji cewa ashe wani irin sa ya taba faruwa ko kuma abin da yafi haka wannan babban abu ne a cikin bil munasaba ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Iraki Dr. Ali Al-Wardi ya rubuta littafinsa ya sa masa suna la mahatim ijtima'iyya min tarikh al-Iraq al-hadith a cikin wannan littafi nasa ya kawo wata annoba da ta afku a Baghdad a shekara ta 1831 miladiyya irin wannan annobar ke kama da halin da nake ciki a yau da kuma yadda mutane suke taurin kai a game da shawarwarin da likitoci masana suke badawa da abin da kuma wannan rashin biyayyar da aka yi ma likitoci ya haifar. Sannan waɗanda su kuma suka yi ma likitocin biyayya, to su kuma ya aka yi suka ci nasara. Wannan tarihi da Dr. Ali Al-Waghdi ya kawo a cikin wannan littafin nasa ne albarka, yana da kyau matuƙa mutane su ɗauka su karanta su bi, zai yi tasiri matuƙa. Wannan babban abin kula ne. Abu na goma, ihsanu dhanni billahi ta'ala. Idan musiba ta sauka ana son a kyautata ma Allah da ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yana cewa la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi. Bayan ku kada ya saki ya mutu ba shi yana mai kyautata zato ga ubangijinsa. Sannan manzon Allah sun ya ce Allah yana faɗi a cikin alhadisul qudsi yana cewa ana inda zanni abdi bi falyazunna abdi bi ma sha'a. Allah madaukakin sarki yana cewa inda duk yadda bawa na ya zace ni to haka nake. Saboda duk abin da bawa na ya ga dama ya zace ni game da shi ina nan yadda yake zaton. Idan mutum musiba ta sauka yaji cewa Allah ba zai kwaran yadda musibar ba, to haka Allah zai. Idan kuma mutum ya ji a ransa ya zata ma Allah zato mai kyau, cewa da izinin Allah wannan musibar da ake ciki za ta zama tarihi, za a sha, za a kwaranye, to sai Allah madaukakin sarki kuma ya amfani da wannan zaton na bawansa, sai kuma Allah madaukakin sarki ya kwaranyar da wannan damuwar da wannan musibar da ake ciki. Ana inda zanni abdi bi falyazunna abdi bi ma sha'a. Allah madaukakin sarki ya ce ina nan duk zaton da bawa na yi mini to haka nake. Saboda duk abin da bawa na ya ga dama ya zace ni. Allah madaukakin sarki yana wa dan adam shagudi ne, umarni ne aka bada na shagudi. Kaman uwa ce ta aiki yaro sai ta ce ka je ka tsaya a titi ko in ka ga dama kar ka dawo da wuri, tana nufin kai dawo da wuri ne? A'a, tana nufin ya dawo da wuri. Wato kenan Allah na nufin mu kyautata masa zato. Idan muka kyautata ma Allah madaukakin sarki zato, to sai Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya yi kawar mana da damuwar da muke ciki. Cikin ababen da ke kyautata ma Allah zato akwai wancan karanta tarihi. Domin mutumin da ya san tarihi, misali tarihin annoba a duniya sau nawa aka yi ta, akwai annobar da suka kira ta da ta'unul midkhanati al-isbaniya, wadda aka yi ta a 1918, wadda annoba ce da ake lissafi ta kusan cinye mutanen Europe. Ana lissafi ana cewa ta ci mutum miliyan 50, suna ce mata Spanish flu. Annoba ce da ta zo ta ci mutane, ka ga nan kusa-kusa take farkon ƙarni na 20 kenan, 1918. Amma kuma aka tsallake kafin ta, an yi waɗanda suka fi ta haɗari, an yi a ƙasashen musulmai. Ita kanta waccan da muka faɗi ta ɗa'un Baghdad, wadda Dr. Ali Al-Waghdi ya kawo ta a cikin littafin sa Lamahat Ijtima'iyya min Tarihi al-Iraqi al-Hadith, sai da ta ci kusan cinye mutanen Iraki, kowa sai da ya koma ba kowa a Iraki ko a Baghdad. To a kyautata ma Allah zato. Daga cikin abin da yake taimakawa wajen kyautata ma Allah subhanahu wata'ala zato, akwai tabbatar aqida sahihiya a cikin zukatan mutane. Saboda ka a daidai wannan lokacin da wannan annobar take faruwa, akwai buƙatar a motsa aqidar mutane, kada ta tafi da imaninsu. Daga ciki akwai al-imanu bil qadar, imani da cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara komai, a iliminsa abin ke gudana, ya riga ya rubuta, ganin damansa ne abin ke faruwa. Allah ya riga ya halicci abin da zai faru kafin ma waɗanda abin zai faru akan su ya halicce su da shekara 50,000, kamar da ya tabbata hadisi ingantacce. To a kyautata ma Allah zato, kada a ji cewa Allah madaukakin sarki ba zai iya kwaranyar da wannan musibar ba. kyautata ma Allah zato daga cikin abin da ke taimakawa a kyautata ma Allah zato tunawa cewa nahnu ummatun mahuma mu al'umma ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi al'umma ce da Allah ke tausaya mata al'umma ce da Allah ke tausaya mata wannan zai taimake mu a wajen mu kyautata ma Allah zato mu ji a ran mu cewa tabbas Allah madaukakin sarki da izinin sa zai kwaran yadda wannan musiba da ake ciki sannan daga cikin ababen da ke taimakawa wajen ihsanu zanni billahi kyautata ma Allah zato akwai me akwai husnul raja'i wal anan akwai kyakkyawan fata yana taimakawa matuka a wajen kyautata ma Allah subhanahu wa ta'ala zato daga cikin abin da ke taimakawa a wajen kyautata ma Allah zato akwai annazru ila aljanibi alijabi fil musiba kallan abin da ke faruwa wanda yake abu ne wanda ya kasance kyakkyawa ko kuma abin da yake mai kyau a cikin musiba me muke nufi da wannan a daidai lokacin da ake wannan musiba to wasu fa suna warkewa ana warkewa to yana da kyau masu jarida bayan sun kawo mutuwa da kuma waɗanda ciwon ke ƙaruwa a kansu to su kuma su ɗauko janibin bangaren masu warkewa wannan yana cin abin da zai taimaka ma bayi wannan panic din alhala'a din tsoratar da ake da ita ko azza'ar da ake da shi ya zama ya sassauta a cikin daga zukatan mutane su zama sun kyautata ma Allah madaukakin sarki ubangijinsu zato wannan fannin na ihsanu zanni billah fanni ne mai cin gashin kansa da malamai suka yi rubuce-rubuce a kansa a cikin littafai masu albarka akwai littafin al-imam ibn abi dunya rahmatullahi alaihi husnu zanni billah littafi ne mai matukar muhimmanci da yake bayani akan kyautata ma Allah subhanahu wataala zato musamman a lokacin da musibu suke afkuwa kuma musamman musiba irin ta annoba kare dangi Allah shi kyauta wannan ladabi na goma kenan ladabi na 11 ihtisabul ajri wa taqfirul wizri fatan lokacin da musiba ta sauka a ja'ari cewa Allah zai bada lada manzo Allah ta sama ya fadi hadisi ingantacce yana cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kaffara Allah biha anhu hatta shauka yushaquha ba wata musiba ma min musibati ba wata musiba ko babba ce ko karama da za ta samu musulmi face Allah yana amfani da ita ne domin ya kankare masa zunubansa ya kuma bashi lada hadda kaya da zai taka kaya wannan da mutum zai taka ya ji zafi sai ya cire ta ko ya taka kusa ya karama kusa ya tsaya dan ji zafi ya cire ta to Allah madaukakin sarki zai yi amfani da wannan ya bashi lada sannan ga hadisin da muka karanta shi a baya hadisin da Aisha radiyallahu anha wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan ita wannan annoba cewa ba wani musulmi da annoba za ta afku a inda yake sai ya zauna yana tsammani yana fatan Allah madaukakin sarki zai bashi lada face Allah madaukakin sarki ya bashi ajru shahidi sai ya zama yana da ladan shahidi waye shahidi asalin shahidi shine mutumin da aka kashe shi a fagen fama na musulunci an je yakin musulunci aka kashe mutum shahidin ne yana da falaloli daga cikin falalolin shahidi Allah madaukakin sarki tun kafin ya mutu Allah zai bashi zai masa bishara cewa dan aljanna ne wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda suka mutu a wajen shahada za a rika musu bishara kuma su rika yin bishara su cewa ga su nan ba su da damuwa a game da abin da za su je su tarar na lahira sannan kuma ba su da damuwa a game da abin da suka bari a baya duniyar da suka gabata gida ne na damuwa dama to sun bar shi gidan lahira kuma da suka tafi su karɓu ne a wajen Allah sannan daga cikin falalar shahidi za a ba shi dama ya cici danginsa guda 70 wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi danginsa guda 70 za a ba shi dama ya cece su daga barin shiga wutar jahannama so daga shuhada shufa'a shahidai za su yi ceto suna cikin waɗanda za su yi ceto sannan shuhada'un nan suna daga cikin falalolinsu sune mataki na uku a cikin daraja a cikin bayin Allah ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما النباوة ما سبي موسى سي صديقي باين صديقي سي شهداء باين شهداء سي صور صالحون متانا كرك sannan Allah ya shaida akan cewa shahidai su ne wanda suka yi imani da shi da manzansa domin duk mutumin da ya yarda ya mutu a wajen daukar kalmar Allah sai da ya yi imani da Allah da manzansa sannan Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna washuhada wa inda rabbihim saboda haka sakamakon su lahum ajruhum wa nuruhum wadanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiqun to wadannan su ne mataki na biyu a daraja bayan annabawa washuhada wa inda rabbihim kuma su ne shahidi a wajen ubangijinsu sakamakon su na gaba shine lahum ajruhum wa nuruhum Allah zai ba su ladan su kuma zai ba su hasken su sadaka shahidi falalarsa ba karama bace to manzon sa ne yace duk mutumin da annoba ta sauka ya zauna a garinsa bai gudu ba yana ne imani da cewa abinda Allah ya riga ya hukunta masa sai ya faru da shi ko bai tashi ya je ya yada cutar ba a wani waje to sai ya kasance illa kana lahu mislu ajri shahidi mun yi bayani a cikin ɗaya daga cikin majalisan da muke gabatarwa a cikin waɗannan jerin gwanan majalisosi cewa al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yayi sharhi yace ɗayan uku ne ko dai mutum ya kasance da annobar ta sauka ya kasance ya rasa ransa to wannan shahidi ne shi kai tsaye ma ko kuma ya kasance ciwon ya same shi amma kuma sai ya warke to Allah ya riga ya rubuta masa shahada duk lokacin da Allah madaukakin zaki zai karɓi ransa ma damar yana da imani to Allah zai karɓi ransa ne a daraja ta shahidin nan haka nan na ukun su mutumin da ciwon bai same shi ba ya zauna ya yi aiki da wancan ladabin da manzo Allah sama ya umarce shi da shi kuma ciwon bai same shi ba kuma har aka shanye har aka kwaranye da wannan musibar ta annoba to Allah madaukakin zaki in ya tashi karbaran su zai karbe shi a matsayin shi to me yafi wannan dadi yan uwa so daga mutuna cewa musibar nan da muke ciki lada muke samu lada ake sama wannan babban ladabi ne mai girma ladabi na sha biyu shine raja'ul khalaf musamman ma in ya kasance an faqdi malin aw ahli mutum ya fatan cewa Allah madaukakin sarki zai bashi makwafi duk musibar da bawa ya shiga musibar nan ta tafiyar masa da wani abu to ya fatan Allah zai bashi makwafi akwai makwafi abin da ya rasa Allah zai bashi shi yasa a cikin addu'o'in da manzo Allah sama ya karantar da mu idan musiba ta zo akwai addu'a ta ne Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhluf li khayran minha ya Allah wannan musibar da ka jarabe ni da ita ya Allah ka bani lada kun ga ladabi na 11 kenan ihtisabul adab sannan kuma a cikin addu'ar sai manzo sama ya ce ka ce kuma me wa akhluf li khayran minha ya Allah ka bani makofin abin da na rasa النبي أيوب عليه السلام أبن دع الله يا مسكين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا الله يباشي مقفا أبن دي رسا نئيا لنسا أخي قارا مش وسما وسما لما انت في سنة شوى فإيا لني ما فدا أكدا وزا سوبا اندا سموت الله يتاعد دس وسكما ما لما انت في سنة شوى وسني الله يباشي ya'yan shi da ya rasa Allah ya bashi wasu kuma ya nika ya ninka mushi misali inda ya'yan shi 10 ne ya rasa su sai Allah madaukakin sarki ya bashi ya'ya 20 wa mithluhum ma'ahu rahmatan min indina rahmatan minna sadaka lokacin da musiba ta sauka ai fatan cewa da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai kawo makwafi نانا أم سلمة ما تغمن زن الله سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها ليلقى شما تمن زن الله سلمة سدرجة أمهات المؤمنين مجنت أبو سلمة سنة تاريه من جرمة مصمم ألوقة هجروري قدابيو هجرة تفقه هجرة المسلمين إلى الحبشة لكم هجرة المسلمين إلى المدينة هجرة مسلمين زوا حبشة لكم هجرة مسلمين زوا مدينة توبا والنبة المكيبة bayan duk rayuwa ta zo sun yi hijira da nana ummu salama da mijinta abu salama sun yi hijira sun hayayyafa sai Allah madaukakin sarki ya dauke abu salama ya karbaransa da Allah ya karbaran abu salama manzo Allah sama ya tashi ya tafi gidan nana ummu salama domin ya mata ta'aziyya shi tare da ita tana kuka a cikin maganganun ta tace ma manzo Allah sama yanzu manzo Allah ya za in samu miji kamar Abu Salama mutumin kirki bawan Allah sai ma'aike sallallahu alaihi wasallam yace kattace haka yace tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa khluf li khayran minha ya Allah inna lillahi lalle mu na Allah kayan sa wa inna ilayhi raji'un kuma lalle wajensa zamu koma Allahumma ya Allah ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada a wannan musibar da ka jarabe ni da ita sannan ya Allah wa khluf li khayran minha ka bani makofin abin da na rasa din shikenan nana ummu salama ta yi wannan addu'a ba dade ba sai gashi manzo Allah sallama ya zama mijinta na tabbatar da yan uwa saku sa mini qura'a 100% akan cewa babu muqarana babu muwazana tsakanin Abu Salama radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fadi babu muqarana babu muwazana ba za a yi gwaje ba kaga wa khluf li khayran minha faqadat zawjaha Aba Salama fa khalafa Allah laha afdala minhu wa khayran minhu Allah ya tara sa mijinta Abu Salama sai Allah ya bata makofin wanda ya fishi wanda ya fishi wanda ya fishi wanda ya fishi a adadin yara malala gashin tinkiya malala gashin tinkiya haka ba yaro yake cewa idan abi yawa sai ce malala gashin tinkiya musiba idan ta afku mai fatan haka cewa duk abin da muka rasa Allah madaukakin sarki ya bamu makofin sa wannan babban ladabi ne matuka da ya wajaba mu zama mun yi ruku da shi a lokacin da musiba take sauka ladabi na 13 zikru azamati alladhi bitalahu wato zikru azamati almubtali girman Allah shine mubtali din shine mai jarabawa in mutun ya kalli girman mai jarabawa wanda yake ya saukar da musiba wannan shi ma ba karamin lallasar zuci ba karamin lallasar zuciyar mutum yake ba ka kalli girman Allah ka kada ko sunayensa ta yaya ake gane azamatullah bi asma'ihi wa sifatihi da sunayensa da sifofinsa ka kalli sunan Allah madaukakin sarki al-aziz al-aziz izzar Allah madaukakin sarki ma'anonin ta uku فهو العزيز فلن يغام جنابه وأنا يغام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بعزة سبحانه فالعز حينئذ ثلاث معاني إذا طرقت ألا عزيزني مبواي شيني فلن يغام جنابه ما عندي إسير كيف أنقرن دا ألا كي تبتد ألا ميونا صفة dan ya jarabe ka kaga dole ka dauka sannan nabi al-qahir al-ghallab shine marin jayi wanda yafi kowa huwa al-qahir fawqa ibadihi shine wanda yake marin jayi a saman bayin sa yake sannan na uku qawiyyun ne shi kowa ce Allah mai karfi ne yin Allah ya ga dama a cikin sakon ɗaya zai iya kawar da duniyar nan duka yanzu wannan wani ɗan abu ne Allah madaukakin sarki yake ma duniya أسكتها أسكت الدنيا كلها أسكت العالم كله أن يسا دنيا تنشو من يمن ينبرى نند أكي هدا هدا تين يجي يرنسو برن نيويورك يرنسو برن واشنطن دي سي نا أمريكا يرن برن لندن يرن برن نسو أبن باريس da sauran birane na kasashen turai wanda ake hada hada amma yanzu sakatat shawari kulluha kasan ba wanda yake wannan sai Allah tituna ka fito ba za ka ga kowa ba ka kalli birnin Lagos ka kalli birnin Abuja a Najeriya mu da irin hada hadar da ake a cikin su yau an bada doka 11 dare ba a san a ga wani ko mutum daya a waje to a wannan ne yayin da ake ciki an uwa wajibi ne mu fahimci girman Allah madaukakin sarki wannan yana cin abin da yake na ladabi babba a lokacin da musiba take sauka a ga girman Allah a ga girman shi shine ya jarrabu bayi ikon sa yake tabbatarwa ya aiko da wani dan ya halitta ya kama min asgari khalqihi daga cikin mafi kankanta halittar sa wannan virus din na corona covid-19 da ake magana kan sa ana lissafi koda madubin dubaru da sai an kumbura shi sannan zai iya ganin wannan kwaye cuta ana magana dugun biyu dugo na biro ka diga dugo nukufa a samu mutumin da biro irin birkan zamanin nan da ake masa siririn kai ka dan diga to sai an fasa shi dubbanni sannan za a samu kwaya daya a cikin wannan kwaye halitta kwayar da ake cewa ba ta iya fasa abin nan face mask ba ta iya wannan takunkumi ba ta iya huda shi ta shiga shi yasa ake ba da shawara cewa an kasa takunkumi a hanci da baki ko da ba ta iya huda shi ta shiga to kaga wannan ba karamin girman Allah yake nuna mana ba Allah ne yake nuna izzarsa karfin duniya yau an nuna cewa ashe ba wani karfi da duniyar nan take da shi la haula wala quwwata illa billah tana aiki la haula babu dabara da ake da ita technology haul technology da ake da shi da barbahu da ake da su akwai mutanen mu da lalacewa ke ibar su sai ka ji suna cewa ai bature yayi komai ba abinda bature bai yi ba in ban da rai to sai gashi Allah yana nuna mishi cewa shi ba bakin komai yake ba bai isa ba ta kanshi yake wannan babban abu ne sau da ka lokacin da musiba ta sauka ga mutum ya kalli azamatul mubtali ya kalli girman wanda ya jarabawa wanda ya sauka da musiba a kalli girman sa babban abu ne kuma wannan na sa idan mutum ya kalli girman al-mubtali sai ya gane shi kuma kankantar sa domin suna cewa al-abdu ya'rifu zullahu idza nazara ila izzi rabbihi bawa yana kallon ya gane cewa shi makaskanci ne idan ya ga girman ubangijinsa buwaye ubangijinsa sannan wa yara da'fa nafsihi idza nazara ila quwwati rabbihi sannan zai ga raunin sa idan ya kalli karfin ubangijinsa wannan ladabi ne babban ladabi na 13 kenan ladabi na 14 yan uwa masu daraja al-akhd bi asbab al-khuruj min al-musibah ruku da sabubban da za su fitar da mutane daga musiba duk lokacin da wata musiba ta sauka kamar yadda muka faɗi kaddara ce sannan kuma tana da sababin fita daga cikinta al-qadru na da sabab li kulli qadrin sabab kowace kaddara tana da sababi sannan al-imam al-qayyim ya faɗa mana cewa al-faqihu kullu al-faqih man yu'aridu al-qadra bil-qadr wa yuridu al-qadra bil-qadr wanda ya fahimci addini shine wanda idan kaddara ta sauka a gare shi to see you kokarin neman ya je ya tura waccan kaddarar da wata kaddara to kuku da sababi addinin mu ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a sha magani ya fada mana cewa inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah bai taba sokar da wata cuta ba face sai da sokar da maganin ta har suna cewa ma me ciwon maganin yana gabata ciwa sai da Allah ya halicci magani sannan ya halicci ciwo daga cikin sharhin da wasu malamai suka cewa sai da Allah ya halicci magani sannan ya halicci cuta to ruku da sababi babba ne in ciwo ne idan azama ce iktisadiyya kamar yadda muka faɗa daga cikin musibin da duniyar nan ta fuskanta a cikin waɗannan karnonin namu akwai musiba ta economic meltdown wato zazzabin tattalin arziki duniya ta shiga wani irin yanayi na tattalin arziki kuma Allah ya fitar da ita to ayi huku da sababin fita daga musiba shari'an mu ne kuma yana cin adab al-masa'ib adabul muslimi fil masa'ib da dubban musulmi a lokacin musiba yi ruku da duk sabubban da za su fitar da shi daga musibar nan mun shafaɗa cewa shari'ar musulunci ta yi da nau'ukan kauda ma kauda ciwo guda uku akwai na farko himiya akwai na biyu wiqaya akwai na uku ilaj duk shari'ar mu ta yi da su himiya a ce maka kakkai kaza kakkai kaza yanzu dai yin waɗannan abubuwan da su quarantine din da waye da waye da waye ake duk suna karkashin abin da ake ce himiya ne himiya ce ake mana shari'ar mu ta yadda da ita sannan akwai ka'ida ta alwiqaya a sha magani idan an ce ga maganin da tabbas in an sha shi ba za a dau ciwo ba ko kuma zai rage radadin ciwon in ya zo to wannan ma shi ma shari'ar mu ta yi umarni da shi shi yasa aka shar'anta mana zikiri aka shar'anta mana shan zuma aka shar'anta mana kullum mutum ya ci dabino ajuwa guda bakwai in ya sami iko ajuwa wani irin nan dabino ne mai albarka na Madina manzo su mai ce wanda ya ci shi da safe to ba abin da zai cutar da shi na sihir duk wannan akwai shi a cikin shari'a sannan ilaj idan ciwon ya riga ya afku a sha magani ko a shafa ko abu duk abin da dai ya tabbata bincike ne na ilimi shari'ar mu tana umarni da shi idan musibar ba ta ciwo ba ce ita ma a kalli sabubban da za a bi domin a fita daga wannan musibar wannan yana cikin shari'ar mu yana cikin shari'ar mu kuma ladabi ne daga cikin ladabban musibu idan musiba ta zo a kalli hanyar da za a bi domin a fita daga cikinta shari'a ta umarni da haka babban abu ne wannan ladabi na 15 ittikhadul ibari fil hadisa daukar izina da darussa idan musiba ta zo a kalli darussa a fitar da darussa masu yawa shi yasa muka ce a wannan musibar da take sauka ta annoba muna fatan a cikin jerin gwanan muhadarorin da zamu gabatar insha Allah muna fatan Allah ya bamu iko zamu ware wasu wani majalisi ko wasu majalisai mu fitar da darussa da iyakar fahimtar mu muke ganin wannan musibar ta samar da su to ana kalla mu kalla abinda Allah madaukakin sarki ya bamu darasi na irin wannan abin da ya faru a Uhud babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin Zad al-Ma'ad fi hadhihi khayr al-ibad sai da ya fitar da wasu darussa sun kai wajen 150 a game da abin da ya shafi musiba da ta afku ga musulmai a Uhud musulman da aka kashe ma musulmai a Uhud mutanen da aka kashe musulmai a Uhud su 70 ne an ji ma manzon Allah su sama ciwo aka karya masa hakurin shi takalmin sai fika da jini aka yi ma manzon sama hotsi aka ji masa ciwo a kai Allah madaukakin sarki shi da ya sokar da ayoyi a cikin suratu Ali Imran wanda suke batu aka fitar da darissa da yawa a ciki sannan hadisai ingantattu suka zo suka yi sannan malamai suka yi dabdala akan waɗannan ayoyi da kuma waɗannan hadisai wanda suke batu akan darussan da suka faru da musulmai a Uhud wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'id lil-qital har zuwa ƙarshen sura duk ina bayani ne akan darussa da ya kamata musulmai su ɗauka a Uhud so daga duk lokacin da wata musiba ta afku to ana buƙatar ya zama an ɗau darussa masu yawa domin idan abin ya sake dawo wani abu mai kama da shi ya zo a kalla a dauki darussan abubuwan da suka faru a baya shi yasa muka yi ishara zuwa ga wannan annoba da ta faru a Baghdad a shekara ta 1831 bayan miladiya kamar yadda Dr. Ali Al-Wardi ya kawo a cikin littafin Salamahat Ijtima'iyya wanda muka ambata a baya to da ka daukan darussa manya-manyan abubuwa ne na da tasiri matuƙa ladabi na 16 tazakkuru al-insani ma lahu min khairin liyaqwa qalbuhu sannan wa yuhsina adh-dhanna bi rabbihi idan musiba ta sauka to ana buƙatar bawa ya kallon aikin alkhairin da yake ma Allah domin me domin zaton shi ya kyautatu ga Allah sannan kuma zuciyar shi ta karfafa me nake nufi da wannan ba ana nufin mutum ya guhuri ba me guhuri mutum ya rudi da aikin sa a'a ya ji a ransa cewa shi bawan Allah ne kuma daidai gwaggwado abinda Allah ya sa shi yayi yana yi to da kan yana fatan sakamakon wannan kyautatawar da yake yi to Allah madaukaki ba zai bar shi a cikin halin kakanuka ne cikin darussan da zamu koya a cikin salatatu nafar mutum uku waɗanda suka shiga kogo suka shiga cikin kogo ya lullube da su akwai wannan darasi domin kowannen su ya tsaya ya kalli wani aikin alkhairi da ya taba yi tsakanin shi da Allah da shi ya tawassuli kuma suka fita daga cikin wannan musibar da suke ciki to shi yasa ana buƙatar idan musiba ta sauka bayi su tsaya su kalli wasu kyawawan ayyuka da suke ma Allah madaukakin sarki su ji a ransu cewa da izinin Allah Allah ba zai bar su su tozarta ba sakamakon waɗannan ayyukan alkhairin da suke mutane ukun nan babu laifi mu dan tuna su na farkon su shine mutumin da ya tawassuli da birrul walidai kyautata ma iyaye da suka shiga cikin wannan kogo dutse ya zo ya lullube su suka kasa fita ba sa kallon fuskocin junan su mutum yayi haka da hannun shi ya daga hannun shi ba zai ga hannun shi ba saboda duhun kogo ga zafi sannan ba su da oxygen ba iska da za su shaka wato dai suna ganin mutuwa kararata ga ta nan balo-balo kusan an musu kabarin su kenan to sai ya zama Allah ya tunatar da su suka fadaka kowannen su ya tuno aikin alkhairin da yake ma Allah madaukakin sarki suka tsanantu da wannan ayyukan alkhairi da suke kuma Allah ya yaye musu ya kwaranyan musu da wannan musibar da suka tsinci kansu a ciki na farkon su kamar yadda muka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi tawassuli ne da birrul walidain yace ya Allah ka sani ina da wasu iyaye guda biyu sun yi rauni ya Allah idan na fita na nemo abinci ba na fara ba ƴaƴana da matata sai idan na ba iyayena wata rana na zo na tafi ban dawo da uba na dawo na tarar da iyayen nan nawa sun yi bacci amma duk da haka na hana ƴaƴan nan nawa har sai da iyayen nan nawa suka tashi da suka sha nonon da na kawo musu suka rage sannan na tashi ƴaƴana na ba su yace ya Allah in kyautata ma iyayen nan nawa da nayi dan kai nayi ya Allah ka kwaranyan mana da wannan musibar ka yaye mana damuwar da muke ciki ka bude mana wannan hanya ka bude mana hanya mu fita sai dutse ya gurgusa da kansa amma kuma ba za su iya fita ba sun samu damar haske su ga hannunsu su ga meye a cikin kogon kila akwai kunama kar ta harbe su kila akwai wani maciji a ciki ko kuma akwai wani abu mai cutarwa sannan kuma za su samu numfashi amma cikinsu ba wanda zai iya fita na biyunsu sai ya tawassuli da iffa kamewa a game da zina ya ce ya Allah ka sani ina da wata diyar babbana wato ɗan uwan mahaifina ina matuƙar santa amma ba da alkhairi ba da sha'awarta a raina kuma ina neman damar da za ta zo domin in biya buƙatata da ita sannan sai wannan babanta ɗan uwan mahaifina ya faɗi yana bai da lafiya kuma komai nasu ya kare ta taho wajena neman taimako na ce to ba laifi ni amin ne in yi in kin min ni ma zan yi kin sani wa innaka la ta'lamu ma nuridu shila saboda haka si a shari'a kun aka matsa mu mutun yi abu uzuri ne tazo ta bada kanta tace sai da muka shiga daki muka kulle tace kada ka bude abin da Allah bai baka izinin ka bude ba ka ji tsoron Allah shi sai na jira wawa a cikin zuciyata ne furgit na tashi na dauki dukiya na bata na kuma ce ta tafi ta je duk abin take bukata ta zo zan mata dan Allah ya Allah in dan wannan din dan kai ne wannan iffa kamewa ya Allah ka kwaranye mana da wannan damuwar ka bude mana hanya mafita dutse ya sake budewa suka sake ƙara ganin haske suka ƙara samun farin ciki a cikin zuciyarsu amma ko ba za su iya fita ba sai na ƙarshen su yi tawassuli da ihsani yace ya Allah na gayyaci wasu ƴan barima wato ƴan kwadugo su zo su min aiki bayan sun gama aiki na dauko abinda zan biya su na biya su sai dai daga cikin su yake karba yayi gaba da yayi gaba sai na dauki wannan kudin sai na sai masa dabba na rike renanta ta hayayyafa na sai masa gonaki aka rika noma a ciki aka samu amfanin gona mai yawa kuma sannan aka samu dabbobi masu yawa bayan wani zamani mai tsawo sai gashi ya dawo yace ka gane ni nace na gane shi nace na gane ka yace ka bani hakkina lokaci kaza da nake ansa yanci na kama hannun shi na shigar da shi gona ta gonan nan nace masa duka na kai wannan yace kakka min izini ka bani hakkina yace wallahi na kai ka ji abin da ya faru ya kwashi duki shiga baki dai bai ban komai ba ya Allah in dan kai ne wannan ya Allah ka bude mana dutsen nan mu fita sai dutse ya bude ga baki dai suka fita saboda ana buƙatar a lokacin da aka shiga musiba bayin Allah sarka tuna halin da suka shiga na damuwa al-imam ibnu adi dunya rahmatullahi alayhi kafin sa al-imam ibnu sa'ad a cikin tabaqat nasa wa tabaqat al-kubra ya kawo kissar abu ishaq ɗaya daga cikin malaman hadisi yake bada labarin cewa لما حضر أبا سفيان ابن الحارث الوفاة ألوك تشند إيدك تشم من يما نبي العباد الزحات أبو سفيان ابن الحارث أبو سفيان ابن الحارث متوى ستزو قال لأهله سيشيم إيالنسا لا تبكها فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت والله كند نمسلنت أقوي موتوكا ما أبنكوكا بني halin da nake ciki da kuma inda zan tafi ba asara a ciki domin tunda na musulunta ban taba taku daidai ne da abin da Allah bai yarda da shi ba nan ba gururi yake ba alfahari yake amma yana nuna musu su samu su lallashi zuciyarsu cewa ko sun rasa shi Allah ba zai tozarta su ba shi kaman yadda shi ne na farkon wanda Allah ba zai tozarta ba domin shi ne abin arziki الإمام ابن عبد الدنيا يا فدا دغ الإمام إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي ينا cewa kanu yasahibuna an yulqinu al-abd mahasin amalihi inda mauti malaman musahabbai domin Ibrahim an-Nakhai al-Majr ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace sun kasance suna son a rika fada ma mutun kyawawan ayyukansa a lokacin da zai mutu likay yuhsina adh-dhann bi rabbih domin ya kyautata ma ubangijinsa zato ba laifi a lokacin da mutum ake ganin ya zo zai mutu a tuna masa ayyukansa na alkhairi domin ya ƙara kyautata zatansa ga Allah khayyira ki a wannan musibar da sauka a gare shi al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin sifatu safwa ya kawo daga ibrahim ibn abi bakr ibn ayyash daga cikin qurra'u ko dan ɗaya daga cikin qurra'u yace ba kaitu inda abi hina hadaratu al-wafat ce nayi kuka a lokacin da babana mutuwarsa ta zo fa kana ma yubki yace dana me kace ma kuka a tara Allah yubayyi li abika 40 sanatan yahsimu alqur'ana kull layla kana tsammanin ubangijin ka zai tozarta aikin da baban ka yi shekara 40 kullun sai nayi sauka dai ta alqur'ani da dare ko da kai idan musiba ta zo ana san bayi su tuna ayyukan da suka yi ma Allah madaukakin sarki na gari domin su kinta ta ma Allah madaukakin sarki zato cewa Allah madaukakin sarki ba zai bar su ba ko da su ba su yi ba to su riga kallon wasu bayin Allah da suke kyauta ta musu zato cewa suwa na suna cikin mu suna bauta ma Allah kuma suna addu'a da izinin Allah ko ba dan mu ba Allah madaukakin sarki dan su zai iya tausaya mana a rika jin haka a cikin zuciya saboda a kasar mu ta Najeriya a kebance akwai bayin Allah kuma suna nan ba su kare ba muna fatan koda dan su Allah ba zai bari kasar mu ta tozarta ba kuma muna kyautata ma Allah da to cewa sakamakon irin waɗannan bayin Allah da suke cin kasar ne ma Allah ya bar kasar ta kai halin da take ciki domin ta fuskanci barazanoni kala kala kuma ta tsallake ta fuskanci barazana ta yaki barazana juyin mulki ɗaya bayan ɗaya so nawa akai wani a ci nasara wani kuma ba a ci nasara ba an yi yakin ba sasa a kasar an yi talauci an yi tarihin yunwa muna tarihin yunwa a Najeriya guda nawa an yi ego sau yunwa ce kuma aka tsallake sannan an nobobin nan an taɓa yin su a Najeriya ba ɗaya ba ba biyu ba cututtuka sun kama Najeriya hari ba ɗaya ba ba biyu ba amma kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun tsallake kakanninmu sun tsallake iyayenmu sun tsallake sannan mu ma da muka zo bayan su mun tsallake wasu to muna fatan kuma Allah madaukakin sarki zai samu tsallake wannan muna muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu wanda suka kamu da wannan cuta Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu da ba mu kamu ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu Allah madaukakin sarki yayi mana albarka a cikin rayuwarmu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dumtum fi amanillah.